sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 3 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai.
To Hadiza, a wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya lura cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin takatsantsan da manufofin Moscow. Barakar da ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen yammacin duniya da Rasha akan yakin Ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen kungiyar ƙasashe 20 da ake kira G20. Ƙasashen yammaci sun ce sun sake kama wani jirgin ruwan dakon haramtattun makaman Iran. Karo na 7 kenan a cikin watanni 3 da suka wuce.
To kanan labaran kenan. A cikin shirin a Najeriya, jam'iyyun adawa 3 waɗanda aka yi zaben shugaban ƙasa tare da su a ranar Asabar 25 ga watan nan na Fabrairu sun bayyana matakan da za su ɗauka bayan hukumar zaɓe ta ƙasa ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben. A halin da ake ciki kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party, Mr. Peter Obi, ya ce shi ne ya lashe zaben amma aka yi mai maguɗi don haka zai garzaya kotu. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya lura cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin takatsantsan da manufofin Rasha. Idan wata ƙasa mai ƙarfi na ƙoƙarin mamaye iyakokin makwabciyarta da ƙarfin tuwo, to me zai hana ta yin hakan ga wasu ƙasashen a cewarsa? Blinken ya bayyana cewa taimakon da Amurka ta ba Ukraine ya taimaka wajen hana wasu ƙasashe faɗawa tarkon mamayar iyakoki. Amma wasu manazarta sun ce duk da cewa ƙasashe na amincewa da ra'ayoyin Amurka, har yanzu akwai ayar tambaya game da ƙudurin Amurka akan bunƙasa dangantakar tattalin arziki da makamashi a yankin da kuma rashin tabbas game da manufofin Amurka a Afghanistan. Barakar da ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen yammacin duniya da Rasha akan yakin Ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen kungiyar ƙasashe 20 da ake kira G20 a takaice, yayin da ɓangarorin biyu ke zargin juna da hannu a rikicin. Wata sanarwa da India ta fitar a ƙarshen taron a jiya Alhamis ta ce galibin mambobin kungiyar sun yi Allah wadai da yakin da ake yi a Ukraine. Sun kuma jaddada cewa yana kawo wahala sosai ga jama'a da kuma ƙara taɓarɓarar da harkokin tattalin arziki a duniya. Ministan harkokin wajen India, Subrahmanyam Jaishankar, ya ce taron da aka yi a birnin New Delhi ya kasa kai ga cimma matsayar haɗin gwiwa saboda mabambantan ra'ayoyi da aka samu game da yakin da ake yi a Ukraine. Ƙasashen yammaci sun ce sun sake kama wani jirgin ruwan dakon haramtattun makaman Iran karo na 7 kenan a cikin watanni 3 da suka wuce. Kaman wanda Birtaniya ta sanar a jiya Alhamis ya faru ne a watan da ya gabata a mashigin tekun Oman. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce ta fara bin diddigin jirgin na Iran ne a ranar 23 ga watan Fabrairu a lokacin da ta lura jirgin na gudu sosai a cikin duhun dare. Daga nan sai sojojin ruwan ƙasar suka shiga jirgin bayan da waɗanda ake zaton masu safara ne da farko suka yi watsi da kiran da sojojin ruwan Birtaniya suka yi musu kuma suka yi ƙoƙarin komawa yankin ruwan Iran. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu. A Najeriya, jam'iyyun adawa 3
waɗanda aka yi zaben shugaban ƙasa tare da su a ranar Asabar a watan jiya na wannan shekaran sun bayyana matakan da za su ɗauka bayan hukumar zaɓe ta kasa ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aika mana.
Jam'iyyun da suka bayyana korafinsu tare da shaidawa duniya irin matakan da za su ɗauka a kan sakamakon zaben su ne babban jam'iyyar adawa ta PDP wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a kanta, sai jam'iyyar Labour ta tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi, sannan jam'iyyar SDP wacce ta bayyana ra'ayi na daban da na sauran jam'iyyun. Dan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya ce ya kwashi shekaru da dama yana ganin zaɓuka a Najeriya, amma bai taɓa ganin zaɓe mara sahihanci irin wannan zaɓen shugaban ƙasa na shekara 2023 ba, domin an tafka kurakurai masu yawa. Saboda haka ya zama wajibi a ƙalubalanci zaɓen gadan-gadan.
Zaɓen da aka yi da ya wuce ran Asabar da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ƙa'ida da hukumar zaɓe ta yi ran Asabar da ya wuce. Shine nake so in ji hankulan jama'a a Najeriya akan lalle-lalle ya zamanto wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ayyukanta.
Kana ganin waɗannan kurakurai da kai bayaninsu sun shafi ingancin sakamakon zaɓen?
Kwarai da gaske, ai hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida, bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba.
Bayan wannan jan hankali, wani mataki kake ganin za ka ɗauka?
To ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin, kuma sai mun tambayi shawarwarin lawyoyinmu su za su ba mu shawara, ga shawaran da ko a je kotu, ga kuma dalilin da ya sa za a je kotu.
Shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar Labour Dr. Yunusa Tanku ya ce jam'iyyar Labour wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutarta tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban kasa, kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da ƙara kotu.
Na farko, ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya cewa za ta tabbatar cewar idan aka kaɗa zaɓen nan, ƙuri'ar da aka kaɗa a nan take za a fito da sakamakon zaɓe, za a buga ta a yanar gizo, da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanar gizo mu tabbatar cewa zaɓen nan an yi sa bisa kan adalci da doka da order. Ba sai hakan nan ba, kuma ta fito ta ce idan aka yi zaɓen, idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaɓen ba a bisa kan doka da order inda aka shimfiɗa a electoral act da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe, to kuɗin da aka kaɗa a lokacin nan ba a yarda da ita ba.
Amma jam'iyyar SDP da ke ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Gabam ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta bayyana.
Mun ce duk inda muka yi takara mun yarda ai mun faɗi a shugaban ƙasa, mun yarda da wannan, amma inda muka zan muna da ƙarfi mun tabbatar bi izinin Allah ba mu san gaibu ba, muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abin da aka yi, wannan ne muka ce za mu bincika. Amma ba mu ce mun yarda mun ci zaben shugaban kasa a cutar da mu a kai ba. Wannan ma wanda yake da matsala a zaben senator da hazaura shi ma yana iya zuwa kotu, saboda a gyara zaben da zai zo na 11 ga wata na gwamnoni da 'yan majalisa, in ba a yi kokari an gyara yanzu ba, wanda za a yi zai fi muni akan wanda aka yi yanzu.
A lokacin da yake nashi nazarin akan sharuɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben, masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar ya ce akwai abin dubawa a dokar zaɓe.
Duk wani wanda yake yana adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta, to zaɓin shi ɗaya ne ya je kotu. Yana da dama a hurumi na sashe na 636 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya ƙalubance abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa.
Gwamnatocin ƙasashe da dama irin su Faransa da Ingila har da ƙasar Amurka sun aike wa zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu bisa kuntaya murna, amma da shawarar cewa a sa ido akan ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasa suka yi kan sakamakon zaben. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida malama Madina Dauda, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. A wannan makon gwamnatin Biden ta ba da sanarwar kafa wani kwamiti da ɗaukar ƙarin matakai na kawar da sanya ƙananan yara aikin ƙarfi. Bayan da a kwanan nan jaridar New York Times ta wallafa wani rahoto da ke cewa an samu ƙaruwar sanya yara baƙin haure ayyukan ƙarfi da suka saba doka a Amurka da kuma sakamakon wani bincike akan ayyukan ƙananan yara baƙin haure. A ranar Litinin ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoton cewa an samu ƙaruwar saba dokar da ke kare yara daga ayyukan ƙarfi daga kashi 70 cikin 100 tun daga shekarar 2018. Kuma kusan kamfanoni 835 suka keta dokokin aiki na yara a shekarar 2022. Kowane yaro a ƙasar nan, ko ma a wani hali yake ciki, ya cancanci kariya da kulawa kamar yadda za mu so a yi wa 'ya'yanmu, a cewar sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a Xavier Becerra a cikin wata sanarwa da ya turawa manema labarai. Ba Amurkiya Cindy McCain ita ce za ta karɓi ragamar jagorancin hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaice, yayin da daraktan hukumar na yanzu David Beasley zai sauka daga mukamin a wata mai zuwa. A sanarwar naɗin da aka fidda a jiya Alhamis, sakataren janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da babban daraktan hukumar abinci da noma ta FAO Qiu Dongju sun ce Ms. McCain, ‘yar fafutukar kare haƙoƙin bil’adama, tana da daɗaɗɗen tarihin ba marasa ƙarfi dama ta hanyar ayyukanta na jinƙai da kyautata rayuwar jama’a. McCain da ya sananniyar ‘yar jam’iyyar Republican ce wadda a halin yanzu ita ce jakadiyar Amurka a hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya a Rome da suka haɗa da hukumar FAO da WFP da kuma asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa. Cindy dai ita ce matar sanatan jihar Arizona John McCain, wanda ya rasa sanadiyar cutar sankarar kwakwalwa a watan Agustan shekarar 2018.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party Mr. Peter Obi ya ce shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya, amma aka yi mai maguɗi don haka zai garzaya kotu. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Please be assured that Daddy and I, and indeed all of us, this is not the end, but the beginning of the journey.
Dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Labour Party Mr. Peter Obi yayin da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja, inda ke cewar zai garzaya kotu don kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa, inda ke cewar yana mai tabbatar muku cewa ni da Datti da ma dukkaninmu wannan ba shine ƙarshen magana ba, amma shine mafarin samar da sabuwar Najeriya. Mr. Peter Gregory Obi, wanda ya ce shine ya lashe wannan zabe, ya yi bayanin cewar zai baje kolin hujjojinsu a gaban kotu, amma ya nemi magoya bayansa su kwantar da hankali su zauna lafiya. Mr. Peter Obi ya ce bai taba ganin zaben da aka tafka magudi muraren irin wannan a duniya ba, don haka lalle da sauran rina aka ba. A cewar lauyan tsarin mulki barista Yakubu Sale Bawa, zuwa kotu dama ne da tsarin mulki ya sahale.
Yana da dama ya ce bai gamsu da zaben kansa ba, balle kuma a ce na daya na shine kuma dan takara na jam'iyyar Labour Party. Idan ya faɗi haka yana da hujjoji, yana da iko ya garzaya ya je kotu ya gaya ma kotu ya nuna hujjojinsa kuma ya zayyana dalilan da ya sa yake kalubalantar zaben. Wato idan kana maganar ƙasa tana kan turbar demokradiyya, abu farko ko ginshikin demokradiyya shine irin maganar zabe ta hanyar da ƙasar take zaben shugabanninta. Wato inda ake maganar cewa an yi zabe bisa gaskiya da adalci.
Na tambayi masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja, ko zuwan Peter Obi kotu me hakan ke nufi a siyasance?
To abinda wannan yake nufi shine cewa Peter Obi bai rungumi kaddara ba, ya bi da daddan al'adan nan ta tsakanin yan takara, cewa duk lokacin da sakamakon zabe ya fito sai a yi watsi da shi a ce ba a yarda ba a je kotu. Wannan abu yana nuna cewa yanzu kuma kallo zai koma dakunan shari'a kenan. Sa'annan kuma ikirarin da Peter Obi na cewa shi ke shugaban kasan babban nauyi ne ya dora wa kansa, saboda yana matukar bukatar hujjoji kuma manyan hujjoji don tabbatar da wannan ikirari.
Da yake mai da martani, kwamitin gangamin yakin neman zabe na shugaban kasa mai jiran gado Sanata Bola Ahmed Tinubu ya yi na'am da wannan mataki na Mr. Peter Obi, yana mai cewar inda babu kasa nan ake gardamar kokawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Manuniya. Ganin yadda ake ta tattauna takun tattara ƙur'un zaben da ya gabata ya sa mun nemi jin ta bakin lauyoyi.
Bai kamata a ce an yi wannan dadewa din ba. Tunaninmu a awa 24 zuwa awa 48 tsananni nisa mun ji sakamakon wannan zabe.
Wannan takara ne wanda ya jawo hankalin duniya baki daya, saboda ba a san me zai haifar ba.
Su kuwa masana harkokin harkallar siyasa cewa suke yanzu dai kam sun lura da wasu manyan darussan da ke nuna cewa siyasar Najeriya ta fara samun sauyi.
Babban darasi shine ashe zabe zai yiwu ba tare da yankuri a gindin akwati ba a Najeriya.
Da yake kuma yau Juma'a, Shehu Malami Sheikh Ahmad Tijjani Gurintin ne ya ja kunne ga masu siyasar kwadayi.
Ka je ka kalli waɗanda aka buga siyasar da su a irin 2007, irin 2011. Wane ne motar da aka bashi a 2011 yanzu yake hawanta?
Waɗannan fa so mun taɓuka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka kan dauki dukkan nauyi. Shirin Manuniya na 107 dake bikin baje bayanin ba'asin siyasa ta kowane barayi. Bibiyar baje ba'asin kuma amma dai ta irin abubuwan da suka faru a lokacin zaben da aka ce ya bar wasu dan da suka sha kasa da juyayi. Yasa shirin Manuniya ya nemi jin ta bakin barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar, da yace a gaskiya jan kafa aka wajen sanar da sakamako ya nuna cewa hukumar zaben nan ta yi sanyi.
Kwaskwarima da aka yi ma dokar zabe ta Najeriya, akwai amfani da na'urori na fasaha na zamani. To bai kamata a ce an yi wannan dadewa din ba. Kamata yayi muna sa ran a tunaninmu a awa 24 zuwa awa 48 tsananni nisa mun ji sakamakon wannan zabe.
To me dokar zabe ta shekara 2022 ta tanadar ma tattara sakamakon zabe?
Wato a nan ne aka samu kiya, inda kika ga har jijiyoyin wuya sun tashi, har waɗansu sun fice. Duka abubuwa ne na karancin fahimta. Ita dokar zabe abinda tace shine a mataki mataki, tun daga matakin wajen jeho akwatin ƙuri'a. To anan wurin aka ce in aka tantance wakilan jam'iyyu su sa hannu, sai a tura a amfani da bibas din. To haka za a tafi har a zo matakin jaha. Idan aka zo kowace jam'iyya ta sa hannu ta yadda, to daga nan sai a tura shi a wannan na'ura din da amfani da na'urar bibas. To nan aka samu tsaiko, sai na'urar sai take dauka, sai suka taso suka zo babban birnin tarayya Abuja. To sai aka zo sai aka ce a fadi sakamako, da aka fadi sai wakilan jam'iyyu suka taso suka ce suna kalubalantar wannan abin da aka furta, don ba a tura shi a na'ura ba daga bibas. To dai aka zo a nan wurin, tambayar da ya kamata shi shugaban hukumar zabe yayi shine, ina kopi naku na wanda dan wakilin ku agent ɗinku ya sa hannu a matakin jiha, ya amince shine sakamakon jiha kaza? Sai kwatanta da wannan abu da aka furta. wata. In alƙaluma sun yi daidai, kin ga daga nan an dinke ba magana wata magana.
Shi kuwa barista Elzubar Abubakar nake fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya cewa akwai abubuwan dubawa game da zaben shekarar 2023 da yace zaben fa ya zo da wani irin yanayi.
Tsarin tafiyar da zabe dai a Najeriya ba a taba ganin zaben da aka yi gwagwarmaya ba, amma ba a sanin wa zai kai ga nasara saboda yadda aka tsara. Mutane hudu kuma dukansu suna da ƙarfinsu. So wannan takara ne wanda ya jawo hankalin duniya baki daya saboda ba a san me zai haifar ba. To amma daga baya Allah ya sa aka tabbatar da wanda ya ci zabe. Kuma in ka duba a zaben baya wanda yake cin zabe yana da wajen miliyan 12 ne. Mabi da shi zaka ga yana da miliyan 10. Amma wannan karon wanda ya ci zaben ma gaba daya ya takaita ne a miliyan 8. To abinda ya bada mamaki shine wannan rata da ke tsakanin su. Rata ne wanda ya nuna cewa an yi gogayya sosai wajen nema. Abin mamaki kuma shine jam'iyyar Labour bata taba tasiri ba, amma kasancewar wannan zaben Peter Obi ya tallata ta sai kawai gashi tana son ta bada mamaki. Tunda har ma duk da tunanin da aka yi game da jam'iyyar NNPP ta kwankwaso, wannan jam'iyyar Labour ta zo ta sha gabanta.
A gefe guda kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano ne ya sanar da duniya wasu manya-manyan darussan da yace sun saba wa abubuwan da wasu masu fashin baki suka dinga tsumayi.
Babban darasi watakila shine za a kiyayi danganta harkokin zabe da addini, wato a ce ba za a zaɓi wani ba saboda addininsa ko kuma wani kaɗai za a zaɓa saboda addininsa. Don haka nan gaba ko a haɗa kirista da kirista ko a haɗa musulmi da musulmi, duk wani haɗi da aka yi nan gaba ba abin da zai bai mutane tsoro. Sannan kuma ɓangaranci shi ma ba abin yi ba ne a siyasa. Waɗanda suke jin alal misali jam'iyyar Labour ta Peter Obi za ta iya cin zaɓe da wani yanki na Najeriya kaɗai, ko jam'iyyar Atiku Abubakar PDP za ta iya cin zaɓe da wani yanki kaɗai, ko jam'iyyar Rabiu Kwankwaso ta NNPP za ta iya cin zaɓe da wani yanki kaɗai. Za a koyi wannan darasin cewar gaskiya ba zai yiwu ba. Za a iya ƙarawa ma da cewar ashe zaɓe zai yiwu ba tare da yan ƙuri'a a gindin akwati ba. Wannan shi ma darasi ne da muke fatan zai zama cigaban demokradiyya a Najeriya.
Da lamu dai duk da yunkurin kashe siyasar kuɗin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi, har yanzu akwai 'yan siyasan da suka yi amfani da kuɗi a lokacin zaben da suka dinga yawo da kuɗin layi-layi. Ƙwararre akan harkar siyasar ƙasa da ƙasa Farfesa Usman Muhammad ya ce ai dole ne idan talauci ya tagayyar talakawa ya sa 'yan siyasa su mai da su bayi.
Fatara da yunwa da kwaɗayi har kafirci ma yana sawa. Saboda haka kan ma ke raba jini da hanta. Idan aka ce akwai yunwa a ƙasa, akwai kwaɗayi, akwai wulaƙanci kuma, to fa jama'a tsaba ne kaman kaji za a watsa musu sai su bishar. To amma a cikin hakan ma akwai masu aƙida wanda wallahi sai dai su mutu a cikin wannan hali. To amma akasarin siyasa da ake a Afirka mun ga yanda ake tursasawa mutane, yunwa da kwaɗayin tana zama makami na tursasa musu, na kuma fitar da su cikin hayacinsu har sai sun yi abin da ake so. Mun gani a Kenya, mun gani a Tanzania, mun gani a Najeriya, kai mun gani a wasu ƙasashen duniya kuma wanda ba Afirka bane. Allah dai shi kyauta, Allah ya bada shugabanni masu adalci wanda suke san mutane, wanda mutuwa na gabansu, Allah na gabansu.
Da yake kuma akwai sauran zaben gwamnoni a jihohin Najeriya, Shehu Malami Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani guruntun ne ya jakunan dukkanin masu zaben da yace al'umar ƙasa ya kamata su duba saboda talaka a Najeriya shine abin tausayi.
Kar ka kalli kai abinda zaka samu, ka kalli rayuwar al'ummarka, ka kalli jama'arka. Wannan shi ke nuna cewa kana da lissafi. Duk abinda zaka samu a siyasa ka koma ka yi nazari ka yi lissafi. Waɗansu sun samu ninkin baninkin abinda zaka samu, kuma abin ya zo ya wuce. Ka je ka kalli waɗanda aka buga siyasar da su a irin 2007, irin 2011, irin 2015 zuwa 2019. Ka tuna abin da suke da shi yau, ka kalli me suke da shi. Wane ne motar da aka bashi a 2011 yanzu yake hawanta? Ka yi siyasa bisa manufa da lissafi. Ka dubi ƴaƴanka, in baka da ƴaƴa ka dubi kannanka, ka dubi anguwarku, ka dubi garinku, ka dubi jaharku, ka dubi ƙasarku, ka dubi al'ummarka. Duk abin da zaka samu in dai don kanka ne ka kauda kai daga maslahar jama'anka ba zai yi albarka ba. Kayi siyasa kana kallon dan takaranka, kana kallon jama'arka. Kar a ce kanka kawai kake kallo, idonka na rufe gabarin jama'arka. Shike nuna manufa, shike nuna sanin ciwon kai, shike nuna sanin da ire-iren ka za a iya gina al'umma rayayya.
To duka iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin ku cewa kujerar siyasa fa karba karba ake, saboda haka dole ne idan wani ya sha ya mika wani ludayi. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 87 ne kawai ga dukkanin masu muzuran matsayi madafin ku su yi sallamar sakin kujerar da suke ganin sun dafe, har ma idan sun tafka wani ta'annati su yi ta zaman juyayi. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban domin baiwa dukkanin masu sauraron mu damar darje ra'ayoyi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shiryan gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya.
A gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a.
Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallama taslima. Yime malin goli Umar, imami masallacin juma'a na al-Nambara na Okka. Magana wanda yake yin zabi yanzu akan maganan zamantakewar mutane mu na yanzu da sun tayar hankali ta tantar dannan. Allah su yi haƙuri su ajiye makamai su nan su je su nemi bukatar su wajen gwamnati ta biya musu, mu da su duk mu zauna zaman lafiya. In ba zaman lafiya ba ci gaba na ƙasa. Su ma ɗan uwanmu ne dukkan musulmai ne, waɗansu suna aikata abun nan. Kuma shi ka gan Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. To duk mutum da aikata na alheri yana ganin kuma na sharri yana ganin, saboda wannan mura ya kai su mutane ba su ina sun ba su afka da mutane suna cikin mutane ba su sa san dukiya ba su tayar hankali duk mai tayar hankali sai mura ya kai su su aje makarin su jin su nemi bukatar wajen gwamnati ta biya musu gwamnati su rokare shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kawo. Hajjar wassalam.
To madalla yanzu kuma sai labarai a manta a takaice. To a takaice a wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya lura cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin takatsantsan da manufofin Rasha. Idan wata ƙasa mai ƙarfi na ƙoƙarin mamaye iyakokin makwabciyarta da ƙarfin tuwo, to me zai hana ta yin hakan ga wasu ƙasashen a cewarsa? Blinken ya bayyana cewa taimakon da Amurka ta ba Ukraine ya taimaka wajen hana wasu ƙasashe faɗawa tarkon mamayar iyakoki. Barakar da ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen yammacin duniya da Rasha a kan yaƙin Ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashe 20 da ake kira G20 a taƙaice, yayin da ɓangarorin biyu ke zargin juna da hannu a rikicin. Wata sanarwa da India ta fitar a ƙarshen taron a jiya Alhamis ta ce galibin mambobin ƙungiyar sun yi Allah wadai da yaƙin da ake yi a Ukraine, sun kuma jaddada cewa yana kawo wahala sosai ga jama'a da kuma ƙara taɓarɓarar da harkokin tattalin arziki a duniya. Ƙasashen yammaci sun ce sun sake kama wani jirgin ruwan dakon haramtattun makaman Iran karo na 7 kenan a cikin watanni 3 da suka wuce. Kaman wanda Birtaniya ta sanar a jiya Alhamis ya faru ne a watan da ya gabata a mashigin tekun Oman. To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu sake shigowa ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa, sai kuma Dadi Balewe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu, ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.